الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد سمعتم بعض ما يجري حاليا على مستوى العالم، وأما على المستوى المحلي فقد سمعنا خبرا مفاده أن حكومة ولاية غومبي اعتقلت بعض الشباب النشطين في لجنة المطالبة بتطبيق الشريعة وزجت بهم في السجون. وقد سبق قبل أيام قلائل أن قتل بعض الشباب لأنهم قاموا بالمظاهرة السلمية للمطالبة بالشريعة، كما قتل أكثر من 20 رجلا قبل سنة واحدة على أيدي النصارى في الولاية بتحريض من حكومة الولاية. فالذي نذكر به المسؤولين في ولاية غومبي فليتقوا الله في شباب الإسلام، فليعلموا أن الملك لا يدوم وأنهم قادمون على ربهم راجعون إليه ومسؤولون أمامه يوم القيامة في دماء الأبرياء وأعراضهم. كما نرجو من جميع المسلمين الدعاء لإخواننا في أوقات الاستجابة أن ينصرهم الله عز وجل نصرا معذرا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا مبينا. ثم انني ايها الاخوه ارسل الى بقيه الشباب العاملين في حقل الدعوه الاسلاميه، ارسل اليهم هذه الاحاديث النبويه هديه ذكرى وتذكيرا. اولا عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحكي نبيا من الانبياء، ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. وهذا الحديث متفق عليه. والحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحديث الثالث والأخير في هذه العجالة عن أبي عبد الله خباب بن العارث رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيعثر له في الارض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمسك بأمساك الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. نعم انكم قوم تستعجلون، والا فنصر الله قريب. الا ان نصر الله قريب. ايها الاخوه سننني اولين دكان وندي كي كرنت الدين المسلمتي قراني بحديث من عند الله صلى الله عليه وسلم دلت تفسير المسيره ده تاريخي سوى mafi mahimmancin manufar da'awar annabawa gaba ɗayansu tabbatar da tauhidi a ban ƙasa, tabbatar da kaɗaitakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tabbatar da ilahantakarsa, tabbatar da bautata masa shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba, ta yadda halitta gaba ɗaya za su ƙudurce a birnin zuciyarsu cewa babu mahalicci, babu mai arzikawa kowane irin nau'in arziki, ba mai gudanar da al'amura kawo dare da rana, rani da damana, sanyi hunturu ko zafi, ba mai gudanar da wannan sararin duniya samansa da ƙasansa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi, saboda abin da yake da shi na sunaye mafiya kyau da siffofi mafiya kamala shi ne cikakke, shi ne mai bunƙasa, shi ne cikakken sarki ta kowace irin fuska, babu na tafi kota waya ta tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Shin malikin san mai da kafa da abin da ke cikin kunaliku da abin da ke tsakaninsu na ababen mamaki na gangogin halitta masu ban kare Ubangiji ta'ala tun a da har yi zuwa yau da gobe da jibi, shi ne kaɗai ke fitar da ruwa daga sama ƙasa ta ansa masa wajen fitar da tsirrai masu bambanci da juna ta fuskar launi ko ɗanɗanonsu. Ubangiji ta'ala ne ya miƙar da ƙasa, ya dasa duwatsu a cikinta, ya gudanar da ƙoramu da tekuna da fadamu, ya fitar da dangin tsirrai waɗanda suke kayan abinci ko kayan marmari ko ciyayi ko waɗansu fulawoyi masu ban sha'awa. Kowane irin ababen ƙasa Ubangiji ta'ala ya sa shi nau'i biyu, mace da namiji, ba dai komai ba. Don haka ya zanto aya ga ma'abuta tunani, ma'abuta hankali, don rukunsa tana da ɓangarori masu makwabtaka da juna. Wani ɓangaren ya fitar da nau'in kayan abinci, wani ɓangaren kayan marmari, wani ɓangaren kuma ciyawa, dukkaninsu kuma ana shayar da su daga nau'in ruwa guda ɗaya tare da bambancin sauran ɗanɗano da launi. Lallai a cikin hakan akwai aya ga ma'abuta hankali. Mazami cewa ‘yan uwa, ƙasa tana mutuwa Ubangiji ta'ala ya rayar da ita ta hanyar saukar da ruwa da fitar da tsirrai. Takan mutu ne lokacin da zangon damana ya shuɗe, duk abin da ke ban ƙasa yakan waye gari busasshe, ƙeƙasasshe, karmami da iska ke ɗauka ya gama koyon madafi. Lokacin da duk Allah ya sai ya rayar da ƙasa a karo na biyu, ba abin da ke faruwa. Illa ka ga girgije ya kawwana a sararin samaniya da umarnin kaɗaitacce wanda bai haifa ba ko ba haife shi ba, ya turo iska ta ɗaiɗaita shi, ta baza shi, ta injiza shi zuwa ga sasannin da Allah ya ga dama a sararin duniya. Nan take ka ga ruwa na fita daga cikin wannan girgije. Ƙasa sai ta tafi kashi uku. Kashi na farko wanda ke shan ruwa ta fitar da tsirrai. Kashi na biyu wanda ba sa fitar da tsiro sai dai ta riƙe ruwan har ya zuwa lokacin amfaninsa bayan damana ta wuce. Kashi na uku tsandauri fako wanda baya amfanin mutane da komai, ba ta fuskar tsirowa ba, shi ko ba ta fuskar riƙe ruwan don a amfana da shi ba. Dukan wannan domin Ubangiji ta'ala ya nuna cewa shi ne al'aziz mabuwayi, shi ne al'alim masani. Dukan wannan domin kada hujja bisa ga kamalar mulkin Ubangiji da ɗaukakuwar ikonsa, kuma cewa shi kaɗai yake tallantar baya da abokin tarayya wajen gudanar da wani al'amari a sararin duniya. Kamar yadda dama can shi kaɗai ne ya halitta, shi kaɗai ne yake kulawa da halitta, ba mai koya shi a sama ko a ƙasa, cikin mala'iku ko bil adamu ko cikin aljanu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin littafinsa, qul innal ladhina zamtum min dunihi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min shirk wama lahum minhum min zahir wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adzina lah. Kace da su ku kira dukkan waɗanda kuke riya su ababen bauta ne ba Allah ba, ku kira dukkan waɗanda kuke tsammani ko kuke zaton cewa su masu iko ne ba Allah ba, in ma har kun kira su din, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati, ba sa mallakar daidai gwargwadon kwayar zarra a sama ko ƙasa. Duk abin da ke sama mulkin Allah ne, haka duk abin da ke ƙasa na gidaje da gonaki da arziki da ma'adanai da ruwaye mallakar Ubangiji ne. Aro kawai ya bayar da mutane su amfana da shi zuwa lokacin rayuwarsu. Idan rayuwar ta yanke, mulkin zai koma zuwa ga Allah. Inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un. Lalle mu ne muke cin gadon ƙasa da duk wanda ke kanta, kuma zuwa gare mu mutane za su koma, inji Allah. da haka Allah ce la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard, waɗanda duk za a kira ba Allah ba, duk mai tsammanin yana mulki ba Allah ba, ba sa mallakar gwargwadon kwayar zarra a sama ko a ƙasa. Na ɗaya kenan. Na biyu, wa ma lahum fihi ma min shirk, ba sa tarayya da Allah wajen mallakar abin, su ba su mallaka ba su kaɗai, ko ba su yi kamfani tsakaninsu da Allah ba, da za a ce suna da wani yabo a sama ko ƙasa, Allah kuma na nasa da rabon. Abu na uku, wa ma lahu minhum min zahir, cikinsu babu wanda ya tallafa ma Allah ko ya agaza masa wajen mallakar wani abu a sama ko a ƙasa. Abu na ƙarshe, wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lah, tunda dai ba su mallaki abin ba su kadai, ko ba su yi tarayya da Allah wajen mallakar abin ba, kuma ba su taya Allah ya mallaka ba. Abin da ya rage su yi da'awa su ce su masu fada ne a wajen Ubangiji, idan an bi su za su gabatar da mutum wajen Allah don ya samu, wato za su ce ki mutum, sai Allah ce wala tanfa'u shafa'atu inda, ceto baya amfani a wurinsa, illa liman azina lah, sai ga wanda Allah din yayi masa izini dan karan kansa. Da haka wannan ke nuna kamalar mulkin Ubangiji, shi kadai ne ya halitta sama ba tare da wata gafata ta kare ta ba a ƙasa, shi kadai ne ya kafa duwatsu a ban ƙasa dan karkasa ta yi girgiza da raurawa da mutane, shi kadai ne ya ɗaiɗaya ta halittu a ban ƙasa. Har yau masu bincike game da halittun ruwa a kullun ta Allah sai sun ga sababbin halittun da ba su san su ba ko shekarun jiya. Masu bincike kan halittu da ke ban ƙasa ba cikin tekuna ba, har kullum bincikensu bai kai zuwa ƙarshen halittun da ke ban ƙasa ba. Ubangiji ne ke saukar da ruwa ya fitar da tsirrai, gaba ɗayan abin da muke gani da wanda ba ma gani halittar Ubangiji ne, wanda ba Allah ba baya mulkin komai. Waɗannan al'amura da muka ambata dalili ne na tauhidi, dalili ne na kaɗaitakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda alkur'ani ya ɗauke nauyin bayaninsa ko ina. Babu wata aya cikin ayoyin tauhidi fa sai tana kira da babban murya, bisa ga cewa bayi gaba ɗayansu, sarakunansu da talakawansu, gwamnoninsu da shugabannin ƙasansu, masu mulki da waɗanda ake mallaka, halitta suke ga Allah, bayi suke ga Allah, mallaka ne su na Ubangiji. In kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad afahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda, ba wani abun kasa dinnan a sama ko kasa fa sai ya zo wa Ubangiji a matsayin bawa. Ubangiji ya kididdige su, ya san adadin su, kowanne zai zo ranar tashin kiyama shi kadai, in sarki ne ba tare da fadawa ba, in gwamna ne ba tare da masu tsaro ko in security ba, in mawadaci ne ba tare da barori ko kuyangi ba, in dan dangi ne ba tare da dangi ba, in magidanci ne ba tare da mata ko yaya ba. Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda, yayin uwa mu sani cewa annabawa sun zo ɗaya bayan ɗaya, manzanni sun zo wani manzan bayan wani, don yin bishara da gidan aljanna ga waɗanda suka bi Allah, don gargaɗi da jan kunnen wanda ya kangare ma Ubangiji, don isar wa mutane saƙon da ya zo daga sama. Kowane manzo na faɗakar da mutanensa munin da ke cikin shirka, da kangare ma Ubangiji, da kafirce masa. Kowane manzo ya yaƙi maguzanci, ya yaƙi gumaka, ya yaƙi ɗabutu a lokacinsa. Kowane manzo ya yi fito na fito da mutanensa, ya hukunta cewa a kan ƙasa suke halakakku ne su, matukar sun ci gaba da bautar gumaka, matukar sun ci gaba da gumakan da suke cikin farfajiyar ƙasarsu. Kowace ƙasa da ki suke da iyakoki sanannu tana da alfarma wajen ta yi abin da ta ga dama a ƙasar, ta haƙa ramin da ta ga dama, ta binne ramin da ta ga dama, ta tono ma'adanin da ta ga dama, ta rusa wanda ta ga dama, ta gina ginin da ta ga dama, ta rufe ginin da ta ga dama, ba wanda ya sai tsoma mata baki. Amma gwamnatin Afghanistan, kasancewar gwamnati ce da ta gina kan addinin musulunci, tana kokarin rusa gumaka daidai lokacin da duniya gaba ɗaya ƙarƙashin jagorancin Amerika da Majalisar Ɗinkin Duniya suke kalubalantar gwamnatin Afghanistan a kan abin da suke lalurushe gumakan da ke cikin ƙasarta ba wata ƙasa ba, a cikin farfajiyar gidanta ba gidan wani ba, akan abinda kaga daman aiwatarwa ba a kasar wani ba, a kasarta. Abin mamaki da take shi, ba wai America ko Faransa ko Japan ko China ko Philippines ba kadai suka kalubalanci gwamnatin Taliban, a hatta kasashen da ke karkashin kungiyar OIC, kasashen musulmi sun kalubalanci dan Afghanistan sai haka. Abin takaici da Bahaushe, hatta manyan malamai, babban mufti a kasar Misra ya kalubalanci Afghanistan, cewa abin da suke nuna su gumaka wauta ne, shi bayan tunani ne, rashin sanin ya kamata ne, ai wannan gumaka idan sun bar su duk da cewa ba su samu su da aibu ne, ai yanzu ba su samu su za su yi ba, za su iya amfana ta hanyar samun kuɗi shiga idan ɗan yawon shakatawa sun zo kasarsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin manyan malamai marubuta abin takaici masu kalubalantar gwamnatin Afghanistan, Hadisu Dr. Yusuf Al-Kardawi, sananne da rubutunsa, sananne da littattafansa, sananne wajen kare addinin musulunci, amma abin takaici ga siyasa mukansa cikin dungun malaman gwamnati waɗanda suke ƙoƙarin goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda suka haɗa ƙarfi da ƙarfe don ƙalubalantar gwamnatin Taliban. Kai ka ce ba su fahimci manufar turo da annabawa ba, kawai suna kafa hujja da waɗansu hujjojin da ba hujja ba. Abin da ke nuna mana cewa lallai duniya tana da bukata zuwa ga kila na tauhidi, a jaddada mu duniya tauhidi, kuma lallai duniya tana bukata a kilaye ta zuwa ga adalci. Da in ba haka ba, manya-manyan al'amura na musulunci nawa aka rusa, nawa aka keta alkarmarsu a duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta ce komai ba, sai dan an rushe gunkin mabiya addinin Buddha a Afghanistan, Majalisar Ɗinkin Duniya za ta tashi ta yi ruwa da tsaki ta kalubalanci gwamnatin Afghanistan. Domin ta yi musulmi, akwai Masjidul Babari, Al-Babari Mosque a cikin kasar India, shekara goma da ta wuce, ƴan ra'ayin rikauɗin mabiya addinin Hindus a kasar India suka je suka rushe masallacin, suka ragargaza shi, suka mayar da wurin fili da da'awar cewa filin da aka gina masallacin mallakar su ne, tare da cewa yau shekara sama da 500 da gina masallacin, ba wanda ya ce musu komai a duniyar nan. Ga Masjidul Aqsa, tun yaushe, tun shekarar 1967 yake hannun Yahudawa har ya zuwa yau, su hana mutane sallah lokacin da suka ga dama, su hana mutane kai ziyara yayin da suka ga dama, su rushe can, su ɓalga sai can, su keta alfarman masallacin da shi ne na uku a wurin mu musulmi, daga masallacin Kaaba sai masallacin Manzon Allah da ke Madina sai Masjidul Aqsa, wanda Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu liyurihu min ayatina innahu huwas samiul basir. A ce ta mutuncin ka da alfarmarsa ba wanda yake komai, Majalisar Ɗinkin Duniya ba take komai ba, kowa ya zure ido. Masallatai nawa aka rushe? Kididdigar masallatai sama da 750 aka rushe a Bosnia a lokacin yakin Bosnia. Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta ce an ci mutuncin musulmi ba, sai yanzu ana rushe gunki, sun ce munanawa mabiya addinin Buddha ne. Masallatai nawa aka rushe a Kosoba? Har yanzu ba ce komai ba. Yan uwanmu musulmi nawa aka kashe a yankin Balkan? A yau din nan ma ana yaki tsakanin Albaniyawa masu son yancin yankin Kosoba da gwamnatin kasar Macedonia, sojojinta, kuma ga Sabiyawa suna mara musu baya, ga sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya suna mara musu baya, ba kowa a bayan su sai Allah subhanahu wataala. Amma ba wanda yake komai, ba wani mufti daga wata ƙasa ta musulunci da yake abin nan da aka yi, an yi rashin kirki, an yi rashin mutunci. A Chechnya a yau rasa kashewa take daure yadda ta ga dama, ba abin da ya faru. A ta kace a jiya, ta kace a shekarun jiya, a yau tana kashewa. Ga Yahudawa suna kashe mutane a Filistin, ga gwamnatin Kiristanci tana kashe mutane a Filistin, ba dan komai ba. Wa ma naqabu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Duk wannan ba mu ga tafasawa ba ta kalubalantar duniya, duk wannan ba mu ga wani zargi ba daga shugabannin duniya ko Majalisar Ɗinkin Duniya. Waɗannan su ne ababen takaici da ke faruwa a yau a matsayi na duniya kenan. Amma a matsayi na cikin gida, me ya waɗansu daga cikin ku sun ji labari, ko za su ji yanzu daga baki na cewa labari ya zo mana ta hanya mai ƙarfi gwamnatin jihar Gombe ta kama shugabannin da suke neman a tabbatar da shari'ar musulunci a jihar Gombe, shugabannin kwamiti mai zaman kansa na neman tabbatar da shari'ar musulunci, an kama su a ranar Talata, an ɗaure su ba ma cikin garin Gombe ba, an kama su an kai su wani an kulle. Tun ranar Talata yau muna Juma'a, Laraba, Alhamis, Juma'a, duk dokar ƙasar nan ta yarda cewa haramun ne ka kama mutum ka ɗaure sama da kwana biyu ba tare da ka gabatar da shi kotu in mai laifi ne ko kuma ka sake shi in ba shi da laifi. Yau kwana uku an karya tsarin mulki, an karya tsarin ɗan adam, an karya tsarin demokarasi, kuma su musulmi ne yan jihar Gombe, a jihar da 80-90 cikin ɗari ɗinta duk musulmi ne, kashe 10 ne kirista kaɗai, amma an kama su an ɗaure don sun ce suna son aiwatar da shari'ar musulunci. Kar ku manta gwamnatin jihar Gombe bai fi sati uku kasar da suka wuce ba, ita ce gwamnatin da yan uwa musulmi suka tashi suka yi zanga-zanga ta lumana, sun sanar da kwamishinan yan sanda, sun sanar da darakta SS, sun sanar da gwamnatin jiha cewa ko dutse ba za su ɗauka ba, ballantana makami, amma suna so su yi makin a cikin gari don su nuna su masoya shari'a ne. Aka ce ba a yadda ba su yi, suka ce tun da an bai wa kirista dama kwanaki sun yi, su ma hakkinsu na a ƙasar su a ba su su yi, suka tashi suka yi ba tare da komai ba, aka turo ɗan sanda suka harbe mutane duka bai mako uku ba. Kar ku manta da cewa bai kai shekara ɗaya ba ita wannan tsinanniyar gwamnati ta jihar Gombe, wanda Abubakar Abu Hashidu ke shugabantarta, ta yi umarni ga tarin kirista ɗan yankin Kaltungo, ta jiga su su tashi su yi zanga-zangar cewa ba sa son shari'a, don gwamnati su samu dama ta yi shari'a da hujjar cewa kirista ba sa so. Da kirista suka tashi ba zanga-zanga suka yi ba, a cikin garin Bamba a yankin Kaltungo suna kashe mutum ɗai-ɗai har mutum 15, ba kirista ɗaya da aka kama har yau, ko shekara ɗaya ba a yi ba zuwa yau. Da shi yanzu an kama shugabannin kwamitin shari'a mai zaman kansa. Abin da muke isarwa wannan gwamnati da mukarrabanta su ji tsoron Allah, su sani mulki ba ya dawoma, su sani za a tara su gaban Allah yau mai kumin nasu rabbil alamin, ranar da babu uwa, babu uba, babu yan security, babu wani gatanka, yau mai firzul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma yuzi sha'nihi yughni, ranar da mutum zai ga ubanta ya gudu ya barki, ya ga uwarta ya gudu ya barta, ya ga matarsa ya ga ɗansa ya gudu ya barsu, ranar da Ubangiji zai shaji su da lisanul kulla lisanul mulk wal izni sultan wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra, gashi kun zo mana ɗaiɗai irin yadda muka halice ku ɗaiɗai, wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum, abinda duk muka baku na mulki da yan security da yan tsaro da fadawa kun bar su a bayan bayanku, gashi kun zo ku kadai ranan da ba ran ga umalin wala baluwa tukiya da ya ba su da amfani illa man ata Allah bi kalbin salim, su sani duk hukuncin da za su yi na zalunci a gobe kiyama Allah zai warware shi, duk zalincin da za su yi za su ga sakamako tun a duniya su insha Allah kafin su barta. In suna da rabon tuba irin waɗannan kalmomi za su isa su tuba, in Allah ya yi su in yanni lamanni za su ci gaba kan haka har Ubangiji ta'ala ya kama su da cikakken laifin su, liyamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzar allazina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazurun, dan su karbi laifin su cikakke ranar tashin kiyama da laifin adadin mutanen da suka da akan bata da barna a ranar tashin kiyama, su sani cewa ababen tambaya na su a gaban Allah dangane da jinin bayan Allah wanda ba su ji ba sun gani aka kashe su kawai dan suna san Allah, suna san manzon Allah, suna san shari'ar musulunci, su sani abin tambaya ne su a gaban Allah dangane da mutuncin bayan Allah da aka keta alfarmarsu, aka keta mutuncin su a kasar da take da'awar yancin dan adam, karkashin gwamnatin da take da'awar demokradiya, karkashin gwamnatin da take da'awar bayan wanta da addini, amma a tuntuncin mutum dan yace zai yi addini, dan yace zai addinin Allah. Kuma muna roƙon yan uwa mu sa cikin addu'a a lokutan da muke tsammanin karban addu'a. Yau din nan Juma'a ce, manzo Allah ya bada bayanin cewa akwai wani lokaci a cikin ranar Juma'a sa'a sai wanda ba yanda za a yi bawa ya roƙi Allah a ciki fa sai Allah ya ansa addu'arsa, mu lalubi wannan lokaci wajen yi musu addu'a ta gari cewa Allah ya taimake su. Allah ya karfafi zukatansu kar abin da aka musu cin mutunci ya sa su jada baya. Sauran da suka taho baya Allah ya tabbatar da zukatansu, ya tabbatar da gadagansu kar wannan ta sa su tsorata. Su ko makiyansu Ubangiji Ta'ala ya damma rasu, ya warke da aliyansu. Me amfani da dukkan lokacin da muke tsammanin hasa addu'a kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarfe, lokacin da dare bisa dare na ƙarfe ya zo kamar ƙarfe hudu zuwa abin da kake tsawon alfujir, mu roƙi Ubangiji a wannan lokaci Ubangiji Ta'ala ka taimake su, ka agaza musu. Sannan ina miƙa kyauta ta waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ƴan uwanmu da aka ɗaure su ɗin, ba su ji ba, ba su gani ba, kawai don sun ce suna son Allah, don sun ce suna son manzon Allah. Ina miƙa waɗannan hadisai kyauta ga danginsu da matansu da ƴan uwansu da maƙwabtansu. Ina miƙawa zuwa ga samarin gwagwarmaya da ke cikin jihar Gombe. Ga hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na farko daga Abu Abdurrahman shine Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kare da gare shi. Yace ka anni anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai wannan da nake ina ba ku wannan hadisi kamar ga ni ga manzon Allah ina kallon sa. Yahki nabiyyan min al-anbiya, yana fitowa mana labarin wani annabi cikin annabawa. Darabahu qawmuhu fadmau, mutanen sa suka masa duka, suka lallasa shi har suka zubar masa da jini. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, yana sare jini daga fuskarsa. Ya kulu, yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, yana cewa ya Allah kaiwa mutane na gafara, bai yiwa ba su sani bane ba. Mun san cewa ana amfani da waɗansu ƴan sandan da suke musulmi ne, a wani lokaci sojojin da suke musulmi ne, ma'aikatan tsaron da suke musulmi ne, amma sun jahilci hakikanin addini. Sai wani azzalimin mai mulki, wani azzalimin gwamna ya yi amfani da su don tsofasawa musulmi ƴan uwansu. Da haka wannan hadisi zai zanto lallashi da tafafin zuciya ga ƴan uwanmu waɗanda abin ya shafa aka riga aka kama su, da ma waɗanda suke cikin black list na gwamnati tana neman su ruwa jallo sai ta kama su. Cewa ga wani annabi da mutanensa duka suka yi suka zubar masa da jini, amma ga irin abin da ke cewa. Na biyu hadisin Abu Huraira, Allah ya kare da gare shi, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah ya ce ma yusibul muslima min nasabin, ba wata wahala da za ta shafi musulmi, wala wasabin ko halin kakanika yi, wala hammin ko damuwa, wala huzunin ko bakin ciki, wala azan ko cutarwa da za a yi masa, azage shi ko a dake shi, wala dammin ko abin da zai lulluɓe zuciyarsa na zaman zulmi, hatta shaukatun shakuha daidai da kaya da mummuni ko mummuna za ta taka. Illa kafara Allahu biha min khatayahu, fati sai Allah ya kankare masa wani abu na zunubinsa. Da haka muna fatan ɗaurin da aka wayi mu musulmi da wanda ake musu ya zanto sanadiyya ne na kankare wani zunubinsa ya taɓa gabata a baya. Hadisi na uku daga Abu Abdullah shine Khabbab ibn al-Arabi, Allah ya kare da adali. Khabbab ibn al-Arabi yace mun kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuka na halin da muke ciki da damuwar da muke ciki. Wa huwa mutawassidun burjatan lahu fi zillil Ka'ba, ya tayar da kai da wani bargo ko mayafinsa a gindin inuwar Ka'ba. Fa kullu sai muka ce dashi ala tastansiru lana, ya manzon Allah ba za ka nema mana nasara ba, ala tad'u lana ba za ka yi mana addu'a ba, addu'ar ka karɓaɓɓe ta aure Ubangiji dan kana da fada, kai dan datan Ubangiji ne, kana da shiga, kai khalilullahi ne, kai wuta habibullah, ka roƙa mana Allah mana mu fita daga cikin halin kunci da muke ciki dangane da makiya addini, makiya shari'a, makiya Allah da manzon Allah sun musguna mana. Fa qala, sai manzon Allah ya ce laqad kana man qablakum, wanda suka kasance kafin ku da sun kasance, yukhadhu ar-rajul, za a kama mutum sai yi zara lahu fil ard, sai ai katar rami cikin kasa a zira shi daidai wuyansa ne kawai zai tsaya, a zira shi kansu kawai zai fito, amma gangan jikinsa da yana cikin kasa an binne an rabe da kasa. Sun mai uta bil misha, sannan sai a kawo zarto irin wanda tafinta ke yanka kata ko da shi, fa yuba wa ala ra'sihi, sai a dora kansa, fa yuju al misbay, a yi ta yankawa har sai an datsa shi yi da alimisbai, sai an raba shi gida biyu yadda ake tsaga katako gida biyu, yadda ake raba kara gida biyu. Wa yumshatu bi amshatul hadid, za a zo da wani matsayin kai na karfe mai tsini. Fa yumshatu duna lahmihi wa azmi, a rinka taka mata tsakanin fatarsa da kashinta, tsakanin tsokar jikinsa da kashinta, ana azantar da shi a taka masa azare a taka azare ma yasudduhu zalika an dini hakan baya sa ya bar addinin sa hakan baya sa ya da baya hakan baya sa ya rabu da shari'a daka duk wani nau'i na azantarwa ko na yazarwa ko na firgitarwa da za a yi wa masoya shari'a a wannan kasa to muna so mu sanar da makiya Allah cewa rana ta riga ta fito ta san hannu bai sai kare ta ba muna sanar da su cikon hadisi manzon Allah sai da Khabbab bin al-Arat kamar yadda yake fadawa duk duniya wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra yace wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari wannan al'amari na musulunci wannan al'amari na shari'a wannan al'amari na kana Allahu kana rasulullah wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut har mai tafiya yayi tafiya akan hawa abin dabba ta hawa tun daga birnin Sana'a zuwa ga sukuki da lungun Hadramaut la yakhafu illa Allah baya jin tsoron kowa sai Allah wadda'iba ala ganabihi sai dai jin tsoron kan kora kar kora ta tsinye masa dabba sa walakinnakum tastajilun manzo Allah sai dai ku kuna gaggawa ne sauri kuke kabbadul arsu ku yi hakuri Allah ya riga ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun Allah ne turo manzon sa da shari'a da dinin gaskiya dan ya daukake shi akan dukkan addinai ko da kafirai sun ki ko da musulmai sun ki wadannan hadisai na farko Bukhari da Muslim suka rawaito na biyu ma Bukhari da Muslim suka rawaito na uku na karshe riwaya Imam al-Bukhari ne daga tafkar annabta kai tsaye irin hadisin da ke lallashin dukkan wani dan uwa da irin wannan jarraba ta safa muna fatan Ubangiji ta'ala ya agaza musu ya taimake su ya tabbatar da dugadigen su tare da mu akan tafarki madadisi ya tabbatar da zukatan mu da zukatan su akan san shari'a da neman aiwatar da shari'a da bugu mai shari'a da kare shari'ar musulunci Allahumma izzil islam wal muslimin wa zil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin اللهم هني عز اللهم هني عز الدنيا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبارك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله.